ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa
masallawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne akan sace-sacen yara yan makaranta da ake yi a Najeriya abinda kuma ya fi da sace wasu yara yan makaranta fiye da mako guda kenan a garin Kurga dake karamar hukumar Cikun a jihar Kaduna dake arewacin Najeriya ko da yake tun lokacin da aka sace yara su kimanin 287 gwamnatin tarayyar Najeriya da na jihohi da kuma rundunar yan sanda da na soji a Najeriya sai sha alwashin gano inda aka boye waɗannan yara yan makaranta to sai dai har yanzu shiru kake ji babu doriyar yara ga dai kukan wasu iyaye da kuma mazauna garin na Kurga game da halin da suke ciki bayan sace waɗancan yara yan makaranta
yanzu makarantar nan da Allah muka dogara da ita muka dogara ita kadai ne cin moriyar mu na gwamnati yanzu ga ci an zo an tattara an kwace mamu yara obasani ka taimaka mana dan Allah ka kaunaci Allah ka kaunaci annabin Allah ka taimaka mana ka tausaya mana ni ga hawan jini na damuna da me zan ji bakin daji ba dama dan gari ya fita a kama shi dan ta'adda su ce a kawo kuɗi me zamu ba sun hana ai noma sun hana ai kiwo an ba mu cikin talauci kaman ba mu tare da gwamnati ruhuru bado obasani ka taimaka mana dan Allah dan annabi ka zuka muka taimaka mana Allah ka tausaya mana mun ji bayanan da kai
sunana Muhammad Kabir Abdulrahman SBMC chairman kuma shugaban committee raya ilimi na kasar Kurga wannan gari Kurga dama an san shi da al'amarin ilimi ne kuma shi ne ma ya shahara kai to asalin shekara 300 da suka wuce Kurga dama ana mata kirari gari ne na ilimi al'amarin kuma yana ta tafiya haka amma shigowar al'amarin nan na tsaro shi ne fa ya zama kalubale kuma shi ke neman ya maida hannu agogo baya tun shekarar 2015 da al'amarin ya fara kamari aka fara samun tasgaro saboda ganin ma ai malaman da za a turo daga usuri ban ɗayan gari ruwan ma yana so ya zama musu wani kalubale haka dai muke ta fama haka muke ta fama domin dai ganin mu rike wannan kambina mu na ilimin nan dai muga cewa ya rayu ya kuma ci gaba da rayuwa amma ala hakika gaskiya faruwar wannan al'amari kaman ya miya neman ya karya tsarin bayan ma ilimin ne a ƙasar namu
ko a makon da ya gabata ma dai bayan sace waɗannan yara gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ƙasar Amurka ta yi ta yin tallafa mata da kayan aiki na ganin an ceto waɗannan yara to koya masana harkokin ilimi ke kallon irin wannan sace yara da ake yi a Najeriya wanda ba shi ne na farko ba tambayar kenan da naiwa Dr. Bashir Yankuzo shugaban sashen ilimi a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Minna
tambas matsala ta dauke yara ko sace yara a makarantu wannan ba karamin barazana ba ce kware da gaske ga ci gaban al'umma domin wannan zai iya haifar da samar da al'umma wacce take bata da ilimukan da ya dace a ce an samu makarantu in suka watsi a cikin al'umma to kaga ina za a samu kuma ci gaba cikin wannan al'umma wannan wani abu ne wanda yake da kyau kware a saki nazari akan abubuwan da ya kamata a yi daga ciki ina ganin da za a ce dukkanin makarantun nan musamman waɗanda suke da wuraren da ake tsoron irin waɗannan wato ainihin sashe-sashe ya zama ana haɗawa da local residenti waɗanda suke wato ainihin jami'ai ne wanda sun san al'ummarsu sun san yanayinsu to gwamnati abin da ya rage sai ta ba su horo da kuma nuna musu ƙa'idoji da ya kamata su yi aiki sannan a ƙarfafa musu gwiwa ta hanyar ɗaukar nauyin abin da suke yi sannan kuma abu na biyu da buƙatan a ce an ƙara yawan jami'an leƙen wato ɗauko bayanai na asiri ne ma'ana wato ainihin waɗanda suke aiki da farin kaya domin wasu abubuwa za ka ga a ce abu ya zo ya faru har an wuce yana da kyau a ce an tattaro bayanai waɗanda suke na sirri wanda jama'a da yawa ba za su sani ba in akwai jami'ai masu aikin farin kaya a ƙauyuka irin waɗannan wurare makarantu to ina ganin za a iya samun bayanai kafin abubuwan su auku sannan Allah ya kiyaye bayan akwai irin wannan abu abinda da ya kamata shi ne gwamnati ta gane cewa lallai fa akwai babban nauyi kwarai akan duk wanda yake jagorantar mutane idan abu ya shafi harkar rayuwarsu yau a ce an musu aje kananan yara ko yara suna daji ba san yaya makomansu yake ba suna cikin razani da furgici ko rasa rayu ko ba su rayu ba suna cikin rayuwa wannan babban musiba ce da abin damuwa wanda ya kamata shugabanni in aka faru ka shugaba a cikin zaka da saka bai iya tafiya ko ina bai iya wani kata ku tsakar harkokin da kullun dan sa din ba ya ga wannan abin ya kawo karshe ba saboda ka da bukatun dai a karkato da jami'an tsaro kwarai da gaske akan irin waɗannan abubuwa kuma in sun samu ne misali waɗanda aka ce har an dauke su to ya zama an bi da hanyoyi duka wanda za a ga a ce rayuwar waɗannan bai fara cikin hadari ba Allah ta'ala ya samu dace Allah kuma ya mana taimako Allah ya kare mana wannan al'umma ta mu Allah ba mu zaman lafiya
to ko wani hali ilimin ke ciki a garin na Kurga ga dai wannan malami
mai suna Dr. Bulus Ibrahim sakataren ilimi na Karman Hukuma Chukwu gaskiya kafin faruwar wannan al'amarin da ya faru wannan mun samu cin gaba sosai a fannin ilimi a Karman Hukuma Chukwu dan zuwa na akwai abubuwa wayansu tsarin da nayi musamman wanda suke zama kauye ba Kurga kadai ba wayanda suke a karkara da ni dan karkara ne na san damuwoyi na san challenges da muke facing magana a harkar ilimi mun tsari dan in ka tura malami costing malamai zuwa kauye ba sa son zuwa dalilin shine ba su zo so mun abinda nayi tsari shine cewa na saka wayanda suke zama yan garin indigent muna amfani da su wanda suka kammala makaranta musamman masu NC masu BS masu HND suna taimaka mana as volunteer teacher to su ne nika amfani da su musamman ku riga na zo ina amfani da malamai goma wanda su ne suke taimaka don malaman da suke a makarantar nan ku riga LGA ku riga 1 ba su wuce guda uku ba wanda su ne suna fero muna sane da su to sauran masu taimako ne volunteer teacher so kuma akan haka na kwanakin baya na nema a kawo sunayensu na rubuta ma board na rubuta ma gwamnati cewa in aka zo daukan aiki a considering irin wannan dan ba malamin da zaka tura su suna zama cikin gari su je irin wannan karakara because of insecurity to wannan akwai cin gaba sosai
to koya masana hukuncin tsaro ke ganin yadda wannan lamari na rashin tsaro ke barazana ga ilimi kada Dr. Huza Ahmed Getso wani masanin tsaro a Najeriya
wannan wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar tada hankali da jefa damuwa ga zakatan masu sani ciwon kansu a duba da cewa a hukumomi kullun suna fadin cewa suna iya kokarin su amma kamar yadda na sha fada shine dan buyin yawa baya jimai jami'an tsaron da ake da su a Najeriya sun yi karancin da basu kai kashi 25 cikin dari na bukatar da ake da ita don tunkara wannan matsalar tsaro ba abu na biyu gazawar da aka yi na tunkara kai tsaye ga su waɗanda aka san su waye masu aikata waɗannan laifuka domin duk da karancin jami'an tsaro da ake da su da an tunkare su bil haƙƙi da gaskiya ta hanyar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da sauran miyagun abubuwa na taɗin kafa waɗanda suke cikin baragurbin waɗanda ake samu cikin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan tsaro wataƙila da an isa kaiwa aƙalla kashi 75 zuwa 80 cikin ɗari na yaƙi da wannan matsala abu na uku shine wato akwai damuwa matuƙa a cikin ana maida hankali wajen ɗaukar yara 'yan mata domin akwai haɗari saboda yanayin jefa rayuwarsu cikin abubuwan barazana guda uku na farko sojoji za a iya musu gade na biyu za su kasance dama su halitta ce mai rauni sannan kuma na uku hukumomi ba su cika tsayuwa wajen ɗaukar matakin da ya kamata akan lokaci ba duba da cewar akwai yara a makarantu na makarantar Gusau da sauran makarantu waɗanda har yanzu suna can a hannun waɗannan 'yan ta'adda
wasu na fargabar cewa idan dai za a rinka ci gaba da ɗiban yara a makaranta to za a ƙara kashe ilimi da ake gari a arewa wani irin na kasu kuke ganin wannan zai iya kawowa a maganar ɓangaren ilimi ganin cewa makarantu ake zuwa ɗiban yan wannan
na farko zai ruguza zukatan iyayen yara na biyu zai karyawa malamai gwiwa sannan kuma na uku zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi sannan na hudu ƙwarin ilimin da ribar makomar arewacin Najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa sannan na biyar makomar ƙasar domin duk al'ummar da makomar ilimin ta ba shi da ƙwari to lallai makomar ta tana da alamomin tambaya babu iyaka sannan abu na shida shine wato zai jefa gwamnati ta kanta rudani da kuma su kansu wato manya-manyan makarantu na jami'o'i domin za a kai ga yanayin da zai zama babu ma'adalin da za su iya tafiya a matsayin gwamnati abu ya ci gaba da faruwa yana taɓa makarantu ƙanana na sakandare to ka ga babu yanda za a yi wata za a samu ɗalibai marasa wato wadatuwa wanda za su shiga jami'a to wannan wani abu ne mai matsanancin haɗari kuma mai barazana ga hukumar ilimi a kasar baki da
masu raro a dane kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya yarda mu a madadin jami'ar ta bada umarni da kuma daidaita shirin jole da gaggawa naku babin yi cikin ci a huta lafiya sai wani mako
san hakika ba da tangarda ba kalli marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa